الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan safiya ta Laraba wanda a yau 12 ne ga watan Rajab wata na 7 a cikin jerin watanni na musulunci hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yazo daidai da 23 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya. Ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai suna Khus Aqidataka min al-Kitabi wa Sunnah wallafar al-Sheikh Muhammad bin Jamilu Zainu rahimahullah. Satin da ya gabata mun tsaya karshen tambaya ta 50 wanda ke magana kan hukuncin aiki da hadisi wanda ya inganta. To za mu tashi tambaya mai lamba ta 51. As-su'al 51 tambaya ta 51 hal nastaghni bil qur'ani an al hadisi shin ma wadatu da qur'ani ga barin hadisi za mu yi wadatuwa da qur'ani kadai ba sai mun yi aiki da hadisi ba. A can waccan tambaya mun ji bayani cewa aiki da hadisi wanda inganta wajibi ne a kayin musulmi. Malai an baci dalili a kayin haka da aya da kuma hadisi a kayi. To wannan tambayar kuma alakata da wancan shin ma iya wadatuwa da Qur'ani shi kadai ba sai mun aiki da hadisi ba a wajen ibada a wajen bautar Allah. Jawab amsa la nastaghni bil Qur'ani anil hadisi. Ba za mu wadatu da Qur'ani a barin hadisi ba. Ba zai a ce mun tsaya mun riƙe Qur'ani kadai wajen ibada ya wadatar da mu mu bauta ma Allah duk abin da muke bukata na hukunce-hukunce ba sai mun yi aiki da hadisi ba, wannan ba zai wadatar ba. Qala Allahu ta'ala, Allah mulkin sarki ya faɗa a suratul Nahl aya ta 44 wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Allah ta'ala ce kuma mun saukar da adh-dhikr shine al-Qur'ani gare ka zuwa gare ka domin kai bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce ala ku shaurara wa inni utitul qur'ana, kuma lalle ni an bani al-Qur'ani wa mithluhu ma'ahu da kuma misalin sa ko kuma kwatankwacin sa tare da shi. Sahihun rawahu Abu Dawud wa ghayruhu, wannan hadisi ingantacce ne. Abu Dawud da wasu sa sarwaito wannan hadisi. Da haka wannan tambaya dai a bayanin afili yake cewa bai halatta mu wadatu da Qur'ani ga barin hadisi. Dole ne ya zama an yi amfani ko wani aiki da bayanai waɗanda suka zo shin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don fahimtar nassoshi na Al-Qur'ani mai girma. Saboda shi Qur'ani ya kunshi ayoyi waɗanda suke mujmal ba makawa domin aiki da su sai an yi bayani sai an yi aiki da hadisi ingantacce wanda zai bayanin ma'anar su a fili. Akwai ayoyi masu waɗanda suke da akwai am da kuma kas waɗanda hadisai ne ko sunna ne ke bayani abinda ita wannan aya ta game ko ta yi taksisi. To ba makawa sai an samu wannan sharhi da wannan bayanin daga wurin Allah madaukakin sarki domin shi ne ya kallafa wa bayi aiki da Al-Qur'ani kuma shine mafi sanin abin da yake nufi da littafin sa. Da haka wajibi ne wannan sharhi ko bayanin ya fito daga sunna, ko ko ita sunna hadisi shike bayanin sharhin ko kuma abin da Qur'ani yake nufi. Kamar yadda muka karanta aya, malaika wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Kuma hadisin manzo Allah yace wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Da haka abinda zai ƙara nuna mana cewa tabbas muna da tsananin buƙatuwa ga hadisai wajen fahimtar Al-Qur'ani shine za mu gane cewa Qur'ani ya zo da bayanin waɗansu umarni ko wasu ayyuka na ibada, amma bayanin ibadar kuma sunna ne ta yi bayani ko hadisai ne suka yi bayani. Misali, Allah ta'ala ya faɗa a suratul Baqara, wa qimu salata wa atu zakata, ku tsaida sallah kuma ku bada zakka. To kaga anan zai ɗauka za a iya fahimtar kowace sallah daga cikin salloli wajibi ne, haka nan kowace zakka. To menene haƙiƙanin sallan da ta wajaba? Ya ne ne kaifiyan ita sallah ɗin? Yaushe ne, ya ne ne lokutan sallar suke? Nawa ne adadin rak'o'in sallar? Akan wa sallan ta wajaba? Menene haƙiƙanin zakka? Me take nufi? Akan wa ta wajaba? A wace duciya ne ake ba wa zakka, ake cire wa zakka? Menene gwargwadon yawan abin da ake fitarwa idan har duciya ta kai nisabi? Menene sharuɗa na wajibcin ita kanta zakka? Kaga duka waɗannan bayanan muna buƙatar hadisi mana bayani, saboda Qur'ani bai zo da bayani dalla dalla a kayan irin wannan ayyuka na ibada ba. Sa'annan kuma haɗe la yau shi ya sa ma Ibn Hazmin Al-Andalusi, Allah ya masa rahama, yake cewa fi ayyi qur'anin wujida anna adh-dhuhra arba'u raka'atin wa anna al-maghriba thalathu raka'atin wa anna ruku'a ala sifati kaza wa sujuda ala sifati kaza. Yace a wani qur'anin ka samo cewa sallah za raka hudu ce? A wani qur'anin ka samo cewa sallar maghriba raka uku ce? A wani qur'anin ka samo kaifiyan da za ka yi ruku'u da sujjada? Kaga waɗannan dukansu suna buƙatar, ko akwai buƙatar sai an karanta hadisi sannan a samo su. Sannan Qur'ani ya zo da bayanin azumi. To amma Qur'ani bai yi bayanin ya yaushe ake fara azumin, ko kuma ya ne ne hukunce hukuncen azumin dalla dalla, me yake karya azumin, me baya karya azumi? Qur'ani ya zo bayanin aikin hajji, amma wani Qur'ani bai yi bayanin ya ne ne kaifiyan hajjin ba? Bayanin tsayuwar Arafa, bayanin Muzdalifa, jifan Jamarat da dai dukkanin bayanai na aikin hajjin, duka waɗannan Qur'ani bai yi bayanin su ba. Da haka ba makawa, dole ne sai mun yi aiki da hadisai ingantattu wajen samo bayani a kayan waɗannan ayyuka na ibada dalla dalla. Da haka ba makawa, dole ne aiki da Al-Qur'ani. Inda mutum zai yi watsi da hadisi ma ce ba ruwansa da hadisi, to wannan yana iya kafirta ya fita a musulunci. Da haka dole ne. Sannan hadisin da manzo Allah ya ce a ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, manzo Allah ya ce ku shaurara, ni an bani qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi qur'ani. Ma'ana Allah ya bashi wahayi, bayan wahayi na qur'ani Allah ya kuma bashi wani wahayi wanda yake kwatankwacin qur'anin. Wannan ko ita ne sunna ingantacciya wanda ke fassara shi Qur'anin, take bayanin ma'anonin Al-Qur'ani mai girma. Wannan su ne hadisai ingantattu. Shi Qur'ani ko shi hadisi wahayi ne na biyu, bayan wahayi na Qur'ani to shi ma hadisi wahayi ne, ana kiran shi al-wahyu sani, wahayi na biyu wanda Allah ta'ala ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi. Kuma shi nan kowa ne annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala tsarkake shi, baya magana bisa sarrai ko ra'ayi, duk abin da ya faɗa to wahayi ne daga wurin Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, shi manzo sallama baya yin magana ko furuci bisa sarrai, duk abin da ya faɗa to wahayi ne Allah ta'ala ya masa. Dan haka a takaice dai, ba za mu wadatu da Qur'ani shi kadai ba tare da aiki da hadisi ingantacce ba. Kuma sau da yawa aya takan sauka, su kansu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke tare da shi, kasancewansu larabawa ne, Qur'ani balarabe ne, yaransu ne, amma ba sa gane hakikanin ma'anar ayar sai manzo sallama ya musu bayani alal misali aya a suratul an'am da Allah ta'ala yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah yace waɗanda suka imani bas turan imanin su da zalunci ba to wannan aya sai ta yi tsanani ga sahabbai suka kasa gane menene wani irin zalunci ake nufi to hakan yasa suka yi manzo Allah sallama tambaya sai musu bayani yace ai ana nufin wannan zalunci yana nufin shirka har ya ambata musu ayar dake suratul luqman Allah ta'ala yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to saboda haka bai yiwa a ce mun wadatu da qur'ani shi kadai ba tare da mun yi aiki da ainihin wato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dukkan ibada qur'ani da Allah ta'ala ya saukar to hadisai ne suka yi bayani manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayani dalla dalla sai hadisai da haka bai yiwa mai aiki da qur'ani shi kadai waɗanda suka dauki wannan ra'ayi ko wannan fahimta ko shakka babu sun bata sun bar kan hanya ingantacciya kuma akwai masu qur'ani yo so kawai qur'ani ne zalla wanda ake ce musu yan kala kato wannan wata aqida ce da daddiya iya qur'ani kawai so suna ganin wai a ce za a rike hadisi ma za a yi ta samun sabani ne kawai a rike zallan qur'ani a lokacin ne ko mutun ya gamu da sabani in dai ba za ka yi aiki da bayanin da manzo Allah ya ce hadisi ba Allah tsare mu as-su'alu thaniya wal khamsiy tambaya ta 52 hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi shin za mu gabatar da wata magana a bisa maganar Allah da manzonsa mu fifita wata magana sama da maganar Allah da manzo jawab amsa la nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi bai halatta mu gabatar da wata magana a bisa maganar Allah da manzonsa ba liqauli ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli wa taqullaha innallaha samiun alim wannan aya tana suratul hujurat aya ta 1 Allah kira masu imani ya ku wadanda suka yi imani ya ku wanda kuka imani da Allah kuke bin abin da Allah ta'ala shar'anta la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli kar ku gabaci Allah da manzansa kar ku batar da wata magana ko wani aiki gaba ga Allah da manzo kar ku ce Allah ya ce alhali Allah bai fada ba ko ku ce manzo Allah sallama ya fada alhali bai fada ba kar ku yi wannan kar ku gabaci Allah da manzansa da wata magana ko wani aiki fadin cewa Allah ya fada alhali Allah bai ce ba wannan kirkirowa ƙarya ne kun jingina ma Allah ƙarya ne kuma babban laifi ne Allah ta'ala ya fada ranar kiyama zaka ga waɗanda suka yi ƙarya suka dingina wa Allah fuskokin su sun yi baki wa yawmal qiyamati tarul ladina kadabu ala Allah wujuhum muswadda alaysa fi jahannama waswal lil mutakabbirin sa'anna yu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya shi ma halaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan to ya zauna a madauninsa a wuta kaga wannan hatsari ne babba sau da yawa zaka ga mutum saboda ya kare wani ra'ayi ko ta fahimta nasa sai ya kirkiro magana ya ce Allah ne ya ce ko ya kirkiro magana ya ce manzon Allah ne ya faɗa to da haka mu kiyaye bai halatta mu gabatar da wata magana sama da ta Allah ko kuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wataqullaha innallaha samiul alim ku ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa da nesantan abubuwan da ya hana lalle Allah mai ji ne game da maganganun da kuke yi kuma masani ne game da ayyukanku ba abin da yake kubje masa kuma da sannu zai muku sakamako akai ranar tashin alkiyama wali kauli sallallahu alaihi wasallam saboda kuma fadin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khali babu biyayya ga wani abokin halitta cikin saba wa mahalicci sahihun rawahu at-tabarani kowane ne ya faɗi magana in dai ta ci karo da ta Allah ko ta manzo to ba za a yi masa biyayya ba kowane ne in dai saban Allah ne ana ajiye maganarsa a ɗauki maganar Allah ko a ɗauki magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albashi idan ya hakan bisa kuskure ne to sai a roƙa masa Allah gafara ya ce Allah ya gafarta wa ne wannan magana tasa ta ci karo da nassi na Qur'ani ko ta ci karo da nassi na shari'a na sunna. Akwai raunin imani ga wanda za a ce maka ga hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka ce ai ga abin da malam wani kuma ya faɗa, kaga wannan akwai alamar rashin cikar imani da rashin cikar biyayya da rashin gaskata sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi sahihun rawahu Tabarani, Tabarani ya rawaito shi. Wa qawli bin Abbasin akhsha an tunazzala alaykum hijaratun minas sama'i aqulu lakum qala rasulullahi wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Da ko magana Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace akhsha ina ji muku tsoro an tunazzala alaykum hijaratun minas sama ina ji muku tsoron wato kar a saukar muku da duwatsu daga sama. Aqulu lakum ina fada muku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar ko kuma kuna cewa Abu Bakr da Umar sun ce, to ina tsorace muku wannan musifa na iya samu ku, duwatsu na iya sauka a kayan ku daga sama, wata azaba daga wurin Allah. Inji sayyidina Ibn Abbas ya faɗi wannan magana ne a kayan mas'alan aikin hajji na tamattu'i. Yace Annabi sallama yayi umarni da tamattu'i shine yin hajji da umara a lokaci guda, sai su kuma suke cewa ai Abu Bakr da Umar kuma sun ce kaza, sabanin wannan fahimta din cewa su ba su fasa goyen bayan wannan aiki nau'i na tamattu'i a bisa ijtihadi nasu. To shine shi Ibn Abbas yake gaya musu wannan narko din, yace ina tsorace muku kar a muku ruwan duwatsu daga sama. Kaga ashe musifa ne babba. Mu duba fa wannan fa maganan da ake suna kafa hujja da maganan Abu Bakr da Umar ne. Alhali Ibn Abbas yana gaya musu ga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da zamu gane anan ashe Abu Bakr da Umar duk da matsayin su a wannan al'umma, amma ba su kai a ce ga magana daga Annabi tabbatacciya kuma a bar ta manzo Allah dauki nasu ba. Shine abin da wannan asar ke karantar da mu. Duk da matsayin su a wannan al'umma amma girman su bai kai a ce ga maganan hadisi ta tabbata ga Annabi kuma a bar na manzo Allah dauki nasu ba. Kuma sahabi ne wannan inkari yake tsorace musu wannan narko. Kaga ashe a yanzu dukkan wani mutum dake doron kasa fil babi aula a ajiye maganar sa in ta ci karo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a dauki ta manzon Allah. Yin haka shine cikar ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine cikar imani da sakon da Allah ya turo shi. Shi yasa magabata da dama sun faɗi irin wannan baganganu masu dauke da wannan cewa in maganar su ta saba wa ta manzon Allah a ajiye ta su a dauki ta manzon Allah. Imam Malik ibn Anas Allah ya masa rahama yana cewa kulluna la yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu aw wa yutraku illa sahiba hadha al-qabr. A cikin masallacin manzo Allah yake faɗa, yace kowannen mu ana daukan maganar sa kuma ana bar masa sai dai mu abocin wannan kabari, sai ya nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine kawai in ya faɗi magana to ba maganar mayarwa, wajibi ne a dauka. Imam Shafi Allah ya masa rahama shi ma yana cewa idan hadisi ya inganta to shine masabar sa, ai aiki da shi, a bar ra'ayin sa a dauki hadisi ya aiki da shi. To kaga shi baka da hujja a yau da zaka samu wani bayani shi littafi littafa na malamai magabata ko littafa na fiqhu alhali ta saba ma ingantaccen hadisi, amma kashe mu kawai zamu aiki da wannan magana da magani malam wani ya faɗa ta haka ita zamu dauka, wannan kuskure ne babba. In dai an ce ma hadisi ya tabbata to ba maganar kuma cewa wani ma ya ce kaza, sai a bar maganar kowa ne ne shi ai aiki da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine cikar aqida, cikar imani da manzanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Su'alu salisa wal kamsin tambaya ta 55, ma za naf'alu idha ikhtalafna, me za mu aikata idan yayin da muka samu sabani. Ba makawacin addini ana yawan samun sabani na fahimta, wani ya ce kaza wani ya ce ayi kaza, to menene zai raba mana gardama, ina za mu koma mu san mafita game da wannan sabani? Jawab amsa, na'udu ila alkitabi was sunnati sahiha, yayin da muka samu sabani abinda ya kamata ma'aikata shine mu koma zuwa ga littafin Allah da kuma sunna ingantacciya. Kaga sai yace as-sunna as-sahiha, sunna ingantacciya, saboda ba a kafa hujja da hadisi wanda yake bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai hadisin da ya tabbata. Qala Allah ta'ala, Allah murkin sarki yace, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Suratul Nisa. Allah ta'ala yace, idan kun yi sabani a cikin wani abu dangane da mas'ala na addini, aka samu munaza'a, aka samu sabani, farudduhu ila Allah, kuma da shi zuwa ga Allah, ma'ana zuwa ga littafin Allah, war rasul da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ku koma zuwa ga Qur'ani da kuma sunna, anan ne za a samu mafita. In kuntum tu'minuna billahi, idan kun kasance kun imani da Allah, walau mil akhir, da ranar karshe, to zuwa ga Qur'ani da sunna za a koma in an samu sabani. Wani ya ce ayi kaza sunna ne, wani ya ce yin kazan nan bid'a ne, to menene zai raba gardama? Sai a koma ga Qur'ani, sai a koma ga sunna, nan ne za ta kawo mana mafita a samu waraka. Amma a ce an yi sabani, sai a koma ana ta musu ana jayayya, wannan ba shine mafita ba. Komawa ga Qur'ani da sunna shine mafita. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, wannan shine yafi alheri, sama da dogewa cikin wannan sabani ko ana maganganu na ra'ayi. Komawa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi alheri. Yayin da aka samu kowane irin sabani ne, a koma ga littafin Allah da sunnar manzon Allah, shine yafi akan za a ce za a yi riko da ra'ayin wani ko fahimtar wani. Wa sanu tawila shine fi kyawun tawili, wanda za a samu ƙarshe mai kyau, a samu mafita. Wannan aya tana suratul Nisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsiyada minci Allah sabbata a gare shi ya ce, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin tamassaku biha. Sahihun rawahu Ahmad. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi mai tsawo, hadisi irbad min sariya, wanda manzo Allah ya musu wa'adi bayan sallar asubahi wata rana, wa'adi wanda ya kai matuka har ta kai ga idanuwansu suna zubar da hawaye saboda tasirin wannan wa'adin, zukatansu suka tsorata. To ganin haka suka ce, ya manzon Allah kai mana wasiya. To cin wasiyarsa sai ya ce, wa alaikum bi sunnati, na hore ku da sunnata, ma'ana ku riki sunnata. Duk inda sabani ya kai, ko ya zamani ya kai da al'amura iri-iri masu rikitarwa, to ku riki sunnata, ma'ana ku riki hadisi da ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khulafa'ir rashidin, da sunnar halifofi na shiryayyu al-mahdiyyin, waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su, su ne Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali radiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha, ku yi riko da su. A wata ruwaya ce, addu alaiha bin nawaji, ku yi riko da su da wannan sunnonin da haƙoranku da fiƙa, ku riƙe su da kyau, kar ku yi sakaci da su. Ta haka ashe kenan, wannan hadisi na tabbatar mana riko da sunna, musamman kuma sunnar halifofin nan shiryayyu, ita ma mafita ne daga kowane irin saɓani. Allah ya datar da mu. As-su'alu rabi'ul khamsin, tambaya ta 54, kaifa nuhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam, ta ya za mu so Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam. Son Allah da son manzo shi ake fifitawa sama da son kowa, alama ne na cikar imani mutum ya so Allah, ya so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. To amma ya ne ne za mu nuna soyayyar ga Allah, kuma ya ne ne za mu nuna soyayyar ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam? Jawab, amsa, nuhibbuhuma bi ta'atihima wa ittiba'i awamirihima, za mu so Allah da manzo ne ta hanyar yi musu da'a da bin umanninsu. Wannan ita ce hanyar da ake nuna soyayya ga Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kirkiran wata bid'a, wata aikin da manzo Allah bai yi ba, bai ce a yi ba, bai umanni da a yi ba, kuma ka rika yi da sunan kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yin haka kuskure ne. Alamar soyayya shine ka bi abin da Allah ya ce, ko ka bi abin da manzo Allah ya faɗa, ka bar abin da Allah ya hana, kuma ka nisanci abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Wannan ce cikakkiyar soyayya gare shi. قال الله تعالى الله مركين سركي يجي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويكفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سورة آل عمران kage musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun kasance kuna son Allah da gaske ne Allah kuke so to ku bi ni ku bi abin da nazo da shi ku bi abin da nazo da shi za ku samu soyayyar Allah yuhibbukum yuhibbukum Allah Allah zai so ku ma'ana za ku samu soyayyar Allah dan haka hanyar da ake bi a samu soyayyar Allah shine abu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai ya ce wa yakfir lakum dunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurun Allah mai gafara ne ga duk wanda ya tuba daga cikin bayinsa rahimul kuma mai jin kai ne gare su wannan aya tana suratul ali imran wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tiya da amincin Allah sambata a gare shi yace la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in muttafaqun alayhi imanin ɗayanku ba zai cika ba la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku baya cika irin wannan lafazi da ke zuwa cikin hadisai ba yana nufin kore imanin gaba ɗaya bane a yana nufin nafil kamal korewa cika ne imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta akuna habba ilaihi har sai na kasance na fi soyewa zuwa gare shi min waladihi sama da ɗansa walidihi da mahaifinsa wan nasi ajma'in da mutane baki daya muttafaqun alayhi bukhari da muslim sarwaito wannan hadisi da haka wannan nuna alamar cikakkiyar soyayya ga manzo Allah sallama cikakken imani shine zama kana son manzo Allah sama da kowa sama da danka sama da iyayenka sama da mutanen duniya baki daya zaka yi fifita maganar sa a kayan maganar kowa zaka yi ne zaka iya barin abin da manzo Allah ya hana koda kuwa ran wani zai baci koda wani baya so in dai manzo Allah ya ce ayi ko ya ce a bari to zaka yi ko kuma zaka bari wannan shine cikakkiyar alamar soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka wannan yana nuna mana cewa ba a nuna soyayya ga manzo Allah ta hanyar aikata bid'a ba zai taba yiwa ba kace kana son manzo Allah kuma kana yin wasu abubuwan da manzo Allah ya hana wajibi ne mu kiyaye mu yi koyi da magabata ko shakka babu manya-manyan sahabban nan sun fi mu soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka kai da san manzo Allah baka kai waɗannan al-khulafa ar-rashidin din ba ba kai su ba duk inda ka kai san manzo Allah baka kai iyalansa ba matansa da sauran ahalin gidansa ba sai mu duba wace hanya suka bi suka nuna soyayya su ga manzo Allah irin wannan hanya da suka bi shine zamu bi abu bai zama addini matukar a wancan zamanin mutanen farko bai zama addini ba to wannan manzo Allah ya bayani ya tsarkake wannan mutane na farko ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu mafiya alherin qarni sune qarni na wanda suka rayu zamani na sannan wanda suka biyo bayan su sannan wadanda suka biyo bayan su da haka bai yiwa a ce yau wani ya nuna yana nuna kauna fiye da manzo Allah ai wannan manzo sallam fiye da wannan magabata bayan Allah da kware ta haka mu kiyaye mu nisanci dukkan wani aiki wanda ba shi da tushe da sunan soyayya ga annabi ko dai waka ko bege ko da sunan wasu bukukuwa ko mai kyawun sa shi al'amari ba al'akari da me a cikin sa menene tushen sa ake magana dukkan wata ibada da bata san asali daga Allah ko daga sunnan manzo Allah ba to wannan ibada ba ta da mashiga cikin addini saboda ya tabbata manzo sallama ya ce man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aikin da baya cikin umarnin mu to an mayar masa shi yasa wancan hadisin ibad ibnu sariya shi ma karshen sa manzo Allah sai da ya kashe shi yace wa iyyakum wa muhdathatil umur ina mu kashe shi game da fararrun al'amura duk abin da aka kirkira aka fare shi bai daga cikin Qur'ani ko sunna to ku kiyaye ba abin da yake kawo sabani cikin al'umma irin bid'a wallahi inda za a rike Qur'ani da sunna to an zauna lafiya abin da Qur'ani ya zo da shi da abin da sunna ta yi bayani ya ishe mun bautawa Allah ba wani abin da Allah ke so kuma yadda da shi wanda manzo Allah bai bayani ba ta haka bai dace a ce mu saki hanya da sunan kaunar manzon Allah muna aikata wasu ayyukan da ba su da tushe cikin Qur'ani, ba su da tushe cikin sunna ba. Yin haka bata lokaci ne, wahalar da kai ne, asarar dukiya ne, kuma za a samu lada ba. Ta haka mu kiyaye, Allah ya tsare mu. As'alul khamisa wal khamsin, tambaya ta 55, hal natrukul amala wa nattakilu ala alqadari, shin za mu bar aiki mu dogara a bisa kaddara? Ma yi haka, shinan kowa ne imani da kaddara na ci rukunai na imani guda shida, wato mina bil qadari khairihi wa sharrihi, imani da kaddara alherinta da sharrinta. Duk abin da zai faru a wannan duniya tun gabanin halacci duniyar, Allah ta'ala ya rubuta kuma ya sani, da ganin damarsa ne kuma halittarsa ne duk abin da ke faruwa. To hadisi ya yi bayani cewa cikin hadisi na 40 Nawawi, hadisin nan na hudu, hadisi Abdullahi ɗan Umar Abi Abdurrahman, cewa in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman natufa thumma yakunu 'alaqa thumma yakunu mudghah misla zalik, har zuwa can gabar karshe da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa ya'malu bi amali ahli aljannati fayasbiqu alayhi alkitab yamalu bi amal aljannati fa yadkhulaha. To gabar wannan hadisi manzo Allah ya ce, kuma lalle ɗayan ku zai yi ta aiki irin aiki ne aljanna, har sai ya kasance ba wani abu tsakaninsa da aljanna sai zira'i, ma'ana dabda karewar rayuwarsa, sai abinda Allah ya rubuta masa na kaddaran da Allah ya rubuta cewa shi dan aljanna ne, sai ya tabbata sai aikin aljanna, kuma sai ya shiga aljanna. Kuma lalle ɗayan ku zai ta aiki irin na ƴan aljanna, har sai ya kasance ba abin da ya rige masa tsakaninsa da aljanna sai jira'i, to shi ma ƙarshen rayuwarsa sai abin da Allah ya rubuta masa ya rigaya a kansa cewa shi ba ya da rabo, shi ɗan wuta ne. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar, sai aiki irin aiki na ƴan wuta, fa yadkhulaha, sai shiga wuta. Kaga wannan hadisi akwai tsoratarwa, akwai abin tsoro da kuma fargaba, kasancewa ɗan adam bai san menene ƙarshensa ba. Kasancewanka yanzu kana kan addini, kana ayyuka, kan shari'a, ba ka da nutsuwa, bai kamata ka miƙe kafa cewa kai shi kenan, kai ba ka da matsala ba. Akwai abin tsoro, komai yana iya faruwa, alhali kuma ƙarshen shi yake nuna makoma, ba farkon ba ne, ƙarshen shi ne damuwa. Wal aqibatu littaqwa, ƙarshe na ƙwarai yana ga wanda suke cika zama tsoron Allah. To baka san menene zai faru zuwa ƙarshen ba, shi yasa wajibi ne mu kiyaye, mai taka tsantsan, mai tattalin wannan imani namu, ta hanyar yawan addu'a ta samun istiqama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita wata addu'a, yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ko ala ta'atika, ya mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata a bisa addininka ko a bisa da'a gare ka. Yana yi wannan addu'a din, har ma ke cewa ita zuciyar bawa tana tsakanin ƴan yatsu ne, tsakanin yatsu guda biyu na mai rahama, yana juya ta duk yanda yake. Yau kana musulmi, ka iya canzawa ka koma banda ba musulmi ba, ko ka bar addini, komai yana iya faruwa. To kaga akwai abin tsoro a wannan, ta haka yana da kyau mu yawaita addu'a, ba alfahari, ba nuna cewa ai mu kaza ne, mu ahlus sunna ne, mu muna da tauhidi, muna da kaza. Sau da yawa zamiya takan zo ta tafi da mutane da yawa wanda sun fi mu kokari ma a wajen addini, ta haka dole sai dai mu dage da addu'a, mu tarsuna muna roƙon Allah ya karɓa mana abin da muke yi, ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. To shine dalilin wannan tambayar, tana da alaka da wannan gaba na hadisin. Tunda an rubuta cewa idan mutum dan wuta ne an rubuta, in dan aljanna ne ma an rubuta, to tunda an riga da an rubuta, ba ma iya dogara da wannan kawai mu bar aiki, tunda an riga an rubuta ta rangine ranza ne, sai mu dogara da kaddara abinda Allah ya rubuta mana kawai mu daina aiki, ya halatta mu yi haka? to shine amsa yace la la natrukul amala ba za mu bar aiki ba wannan ayyuka na ibada da muke ba ma bari bi halatta mu bari ba saboda wai dogaro da kaddara an riga da an rubuta ba za mu yi haka ba liqauli ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki fa amma man a'ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Allah ya ce wa amma man a'ata fa amma man a'ata duk wanda ya bayar da abin da ya lazumta a kayan sai ya bayar ko da zakka ne ko ciyarwa ta wajibi ko kafara wattaqa kuma ya kiyaye abin da Allah ya hana duk abin da Allah ya ce ka bayar na ayyuka na ibada na gangantaki ne na dukiya ne kana kokarin ayyuka na da'a kana bada abin da Allah dora maka kuma ka kiya duk abin da Allah ta'ala ya hana abin da Allah ya hana kana kokarin kiyayewa Allah ta'ala ya ce wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata abin da Allah ya alƙawari ya gaskata abin da Allah ta'ala ya masa alƙawari cewa idan ya ciyar da dukiya Allah zai maida masa gurbi idan mutum ya tsaya wajen ibada Allah zai bashi sakamako na aljanna ya yarda da wannan yana ibadar kuma yana kwadayin samun lada gurin Allah ya gaskata wannan ladan da Allah ya alƙawari Allah ya ce to fa sanu yassiruhu lil yusra da sannan zamu saukaka masa ayyuka na gari zamu saukaka masa kyawawan ayyuka wanda zai samu daman da zai aiki na kware har ya samu shiga aljanna zamu saukaka masa ayyuka na alheri ayyuka na siyarwa da dukiya ayyuka na gangantaki Allah ta'ala ce za mu saukaka masa wanda wannan ayyuka su ne sababin samun shiga aljanna fasani yassiruhu lil yusra Allah ya sauka mana domin zaka samu wani shi'irin ayyuka na alkhairin nan suna wahala a gare shi musamman aikin da ya shafi dukiya ko ma na gangantakin wani aiki ne yana da wahala a wajen sa ashe sai Allah ya sauka maka nan ne zaka samu damar da zaka aiki na kware har ka samu shiga aljanna shi yasa ma da wani sahabi yace ya manzon Allah Mu'adh ibn Jabal yace akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yubaidini anin nar yace ya manzon Allah ka bani labarin wani aiki da zai shigar da ni aljanna kuma ya nesanta ni daga wuta aikin da a sanadiyan sa zan samu jin kai daga wurin ka dan ba a samu aljanna dalilin aiki shi aikin sababi ne dake sababawa bawa samun jin kai da rahmar Allah to wani aiki ne zan yi na samu sanadiyan sa na shiga aljanna kuma Allah ne santa ni daga wuta manzo Allah sai ce laqad sa'alta an azimin hakika kai tambaya game da wani abu mai girma aikin zuwa aljanna ba karamin aiki bane ba aikin da za a nesanta daga wuta ba karamin aiki bane ba amma sai ce wa innahu layasirun ala man yasarahu Allahu ta'ala alai amma aikin nan na zuwa aljanna ko na samu tsira daga wuta mai sauki ne a bisa wanda Allah ya sauka a gare shi Allah ka sauka mana to shine fadin Allah da yace fa sanu yassiruhu lil yusra da sannan zamu saukaka masa ayyuka na gari ayyuka masu kyau ayyukan da'a wanda zasu kai shi zuwa ga shiga aljanna amma ta daya gefen kuma Allah ta'ala sai yace wa amma man bakila wastagana amma wanda yayi ruwa abin da ya kamata ya bayar sai ya rike baya bayarwa bai bada zakka baya ciyarwa ta wajibi wastagana kuma ya wadatu da abin da ke wurin sa gabarin abin da ke wajen Allah baya roƙon Allah daga falalarsa bai damu da roki Allah aljanna ko samun rahama ko samun tsira ba wakaza bil husna kuma ya ƙaryata abin da Allah alƙawari cewa zai bayar na sakamako ko na mai gurbin ciyarwa da aka yi ko sakamako a bisa ciyarwa ko sakamakon lada bisa ayyuka na alheri to ya ƙaryata wannan Allah ya ce fa sanu yassiruhu lil usra da sannan za mu saukaka masa ayyuka na sharri ayyukan da ke kaiwa zuwa ga aljanna za mu kuntata masa ayyuka na alheri mu saukaka masa ayyuka na laifi na sharri sai ya ta ayyuka na sharri wanda hakan zai kai shi zuwa ga ainihin wato shiga wuta Allah tsare mu Allah ya ce kuma wa ma yuguni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta wadatar da shi komai ba yayin da ya halaka lokacin da zai shiga wuta dukiya ba za ta yi masa amfani ba wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Da haka dole ne mu kiyaye ashe cewa aikin samun rahaman Allah ba a yin aiki, ba a shiga aljanna sai da aiki. Idan mutum yana ayyuka nagari yana da imani na ayyukan da'a, Allah sai ya sauwaka masa ayyuka na alheri wanda za su masa sanadiyar shiga aljanna. Dukkan wani aiki na alkhairi sai ya ji babu wahala a gurin sa. In dukiya ne aka ce a bayar saboda addinin Allah, zai bayar. Idan ibada ne ta gangar jiki, kowane irin yanayi dai zai tashi ibada, hakan ba zai bashi wahala ba. To kaga wannan na nuna lalle aiki yana da tasiri wajen samun rahama a gurin Allah. Duda ba aikin ne zai baka aljannan ba, amma aikin sababi ne. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda daga cikinku wanda zai shiga aljanna saboda aikinsa. Suka ce koda kai ne, manzo Allah ce koda ni ne, sai Allah ya lullube ni da rahamarsa. To da haka aiki dai shine abin da ya kamata ku kiyaye bayan imani, sai kuma roƙon Allah mu tabbata akai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya da min ci Allah sambata a gare shi, yace i'malu fa kullum muyassaru lima kulika lahu, rawahul bukhari wa muslim. Yace ga sahabbansa yace ku yi aiki, ma'ana ku ci gaba da ayyuka na ƙwarai, ayyuka na da'a. Kowanne an sauƙaƙa masa lima kulika lahu, ga abin da aka halice shi da shi an sauƙaƙa masa. Ashe kenan idan mutum ya ga yana ayyuka na alkhairi, ayyuka na da'a ga Allah, to akwai fatan cewa an halice shi ne domin ya shiga aljanna. Shi yasa Allah ya sauƙaƙa mar ayyukan samun shiga aljanna. Duk aikin da ake a samu rahaman Allah, Allah sai ya sauƙaƙa maka. Wanda kuwa ga yana ayyuka na sharri, to Allah ya sauƙaƙe. In ba sa akai ba, to shi wannan ka in ba ya tuba ya gyara ba, sai ya je gaba da azabar Allah. Shi yasa ya ce ayi marufa kullum muyassaru lima khuliqa la, ku yi aiki kowanne an sauƙaƙa masa abin da aka halitta shi domin sa. Rawahul Bukhari Muslim, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Da haka a takaice dai mu dage da aiki, kar mu dogara da kaddara. To ai baka ma san menene aka rubuta ma din ba, duk da cewa an ce a rubuta menene in mutum mai rabo ne ko mara rabo, ai mutum bai san menene Allah ya rubuta mar ba. Tunda ku Allah yake musulmi, kana kan shiriya, kana kan imani, to sai ka dage da aikin. Akwai fatan cewa Allah ya halice ka ne domin ya shigar da kai aljanna, shi yasa ya sauƙaƙa maka ayyuka na zuwa na shiga aljanna. Kuma mu gane cewa ba a yin alfahari da aiki. Kar ka kuskura ko da wasa, kar ka tinƙaho kana ji ai kai mai kaza ne. Ba a jiji da kai da aiki. Ai mu masu kaza ne, muna karanta Qur'ani, muna azumi, muna kaza, ai aljanna kan ba mu da matsala. Kuskure ne wannan. Kana aiki amma ka rika ganin gazawarka. Kullun kana ganin abin da kake bai isa ba, ka gaza, ya kamata ka ƙara dagewa kai fiye da haka. Kada ya zama kana ji da kanka cewa kai ka isa, ai yanzu kan da ba akwai masu wannan magana, ko wanda aka je gunsa taimako aka je nema, yace ai mu aljanna kan mun gama ai, yace ai mun gama aikin aljanna kawai. Kaga wannan akwai yaudaran kai, ya rai ka ce ka gama aikin aljanna bayan baka ji ka aljannar ba. Sahabban da aka musu albishir da aljanna matan daga duniya, ka je ka karanta labarinsu, sun miƙe gaba sun daina aiki, ai ba su daina ba. Albishir da aka musu ma sai yasa suka ƙara himma, bai dakusar da su ya mai da su baya ba. Taka ba ka da tabbas in ba ka mutu ka ganka aljanna. Taka babu alfahari ko tinƙaho da aiki. Kullum mu dage ka nuna, ka riƙa ganin gazawarka, kana ga abin da kake ma ba kai abin da ya dace ba. Kana ganowa wanda suke wuce ka a wajen ibada, dan ka dage ka iso su. Kar kana kallon wanda suke bayanka ka ce ai wasu sallar ma ba sa yi, ai wasu kazan ma ba sa yi. In ka bi haka sai ka lalace. Kokari za ka yi kana ganin na gaba da kai, dan ka dage. Dama shi hidiman addini su ake rika gasa, ana rige-rige ana gasa hidiman addini, domin kai kokari kaga ka iso wanda ya wuce ka ko ma ka wuce shi. Al'amarin duniya ne ba a son gasa, ba a son rige-rige a lamari na duniya, amma lamari na kiyama ana son gasa. Don haka shi zai sa ka yi zabura, ka samu karsashi, ka samu kuzari wajen dagewa da bautar Allah. To za mu takaita a nan, don Allah kai mu sati mai zuwa sai mu shiga ba tambaya ta 51 ƙarƙashin as-sunnatu wal bid'a, bayani a kayan sunna da kuma bid'a. Abinda muka kanta daidai Allah tara mucin lada kuskure muna roƙon Allah ya mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina Allahumma ati nufusana taqwaha wa dhakkir anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha wa qudana alhamdulillahi rabbil alamin.